demokradiya a yau. Cikin shirin za mu duba tasirin muhawarar mataimakan ƴan takarar shugabancin Amurka. Masu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba cikin labarai an kara zakanin mataimakan ƴan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican wato gwamna Mike Pence na jihar Indiana da kuma Senator Tim Kaine na jam'iyyar Democrat. Kamar a makon jiya wannan makon ma Malam Shehu Yusuf Kura tsohon ma'aikacin wannan tasha kuma mai sharhi kan harkokin siyasa zai taya mu fahimtar tasirin muhawarar masu takarar mataimakan shugabancin Amurka. Na tambaye shi shin lokaci ɗaya ne aka fara muhawara ta ƴan takarar shugaban ƙasa da na mataimakan su a 1960?
Su mataimakan shugaban ƙasa Sahabu ba su fara yin muhawara ba kusan sai 1976. Bayan an yi muhawara ta farko tsakanin shi Senator Kennedy da kuma mataimakin shugaban ƙasa Richard Nixon, ai ba a sake yin wata muhawara ba sai 1976 lokacin da aka yi tsakanin shugaba Ford da shugaba Jimmy Carter, sannan kuma mataimakan shugabannin ƙasar guda biyu su kuma suka yi nasu a wannan lokaci. To tun daga wannan lokaci ita kuma ta zama al'ada, ta zama jiki, ta zama mataimakan shugaban ƙasar suke yi kuma har ta kawo ta jiya.
Shin Amurka suna zaben shugaban ƙasa ba mataimakin shugaban ƙasa ba, menene muhimmancin muƙabala tsakanin waɗannan masu neman waɗannan kujeru tunda mataimakan shugaban ƙasa ne kuma hama da zolaya da ake a ƙasar nan cewa mataimakin shugaban ƙasa bai da wani aiki illa kawai ya wakilci Amurka inda wajen jana'iza a faɗin duniya?
Gaskiya ne jana'izan ma in ba ta babban shugaban ƙasa ba ce, ai kaga wannan karan da Simon Perez ma ya mutu ai shugaba Obama ne da kansa ya
je haka
saboda muhimmanci da kimar shi shugaban ƙasar da ya mutu, saboda haka koda turawa zuwa jana'izan ma watakila sai shugaban ƙasar bai san zuwa. To kaga abin da ya faru jiyan ai zaka ga kusan kowanne a cikinsu kokari ya ringa yi ya kare ubangidansa ko kuma uwar gijiyarsa. Duk sanda Mike Pence ya buɗe baki Hillary Clinton zai soka, duk sanda shi kuma Tim Kaine ya buɗe baki Donald Trump zai soka ko kuma ya kare Hillary Clinton. Saboda haka a zahiri a gaskiya dama wannan muhawara da aka yi ta jiya ta fito cikin al'ada cewa kowa wato kukan gidansu yake yi, kare uban gidansa yake yi ko kare uwar gijiyar gidansa. Saboda haka jiya ma abin da ya faru kenan. Kuma muhimmiyar magana ita ce babu mai zaɓe a Amerika da yake shiga tashar zaɓe yana tunanin cewa kai mataimakin shugaban ƙasar da aka zaɓa ya burge ni shi saboda shi zan zaɓi ɗan takarar shugaban ƙasa. Kashi 95 ko kashi 99 cikin 100 in suka shiga tashar zaɓe bayan manufofin jam'iyya da kuma manufofin ɗan takarar shugaban ƙasa ba sa tunanin mataimakin shugaban ƙasa. Duk da yake wannan bai hana a ce akwai mataimakan shugaban ƙasa masu kima masu daraja da aka tsayar ba, amma dai ba sa taka rawa kamar yadda ya kamata wajen yanke hukuncin wa mutane za su zaɓa.
Ko waɗanda suke ganin cewa a bana a kuma zaɓen da za a yi bana mataimakin Donald Trump zai taka rawar gani a zaɓen da za a yi saboda shi yana da duk abubuwa da ake zargin Donald Trump bai da shi. Mutum ne mai natsuwa, mutum ne da ake gani kamili, mutum ne da ya iya bakinsa, mutum ne da yake da ƙwarewa a harkar mulki, mutum ne da ya yi majalisa, abubuwa da duka Trump bai da su. Shi ba zai yi tasiri a zaɓen bana ba wajen taimaka Trump?
Duk da wannan nagarta da ƙa'ida da mutunci da Mike Pence yake da shi, har yanzu bai taimaki Donald Trump wajen ƙara masa tagomashi wurin magoya baya ba. Saboda me? Saboda duk sanda aka yi binciken ra'ayin jama'a har yanzu Donald Trump ina nan akan matsayinsa, kuma har yanzu waɗanda suke son Donald Trump har yanzu su suke son sa, kuma ba suna son sa ne saboda Mike Pence ba, a'a suna son sa ne saboda shi Donald Trump da halayensa da kurjininsa da komai dinsa. Saboda haka duk da waɗannan nagarta da ka bayyana cewa Mike Pence yana da su, kuma hakika yana da su, gwamna ne a jihar Indiana, ya yi majalisar wakilai, kuma mutanen jam'iyyar Republican suna ɗaukansa da daraja da kima da mutunci, amma har yanzu in an zo zancen zaben shugaban kasa yanzu abin da ifikin ke ne kanin labaru kamar yadda ka sani tun daga makon jiya lokacin da aka yi muhawara nan da muka bayani a wancan makon da ya wuce zuwa yanzu ba maganar da ake sai ta Donald Trump ba zancen da ake yi sai a matsalolin da suka kanenaye shi ba wanda zai shiga radio ko television ya ce zan zabi Donald Trump saboda Mike Pence saboda haka zai yi wahala wannan muhawara ta jiya yadda duk Mike Pence ya so yayi kokari ya kare ubangidansa ba na jin in an yi binciken ra'ayin jama'a nan da sati daya mutane zaka ga ra'ayin su ya canza saboda abubuwan da Mike Pence ya faɗa
to amma idan haka ne me yasa ake yin sa
yawa to ai ka san da can a tarihin Amurka tun farko lokacin da suka fara zabe ai shi ma shugaban mataimakin shugaban kasa zaben sa ake mutane ne za su shiga zabe wannan ichi zabe yafi samun yawan ƙuri'a ta zaben shugaban kasa yi shugaban kasa wannan yi na biyu a yawan samun ƙuri'a ta mataimakin zaben shugaban kasa yi mataimakin shugaban kasa ai ba a fara zaben mataimakin shugaban kasa ba ko kuma dan takara a tsaye da mataimaki sai kusan bayan shekaru 30 ko 40 da fara zabe a kasan nan
kana nufin cewa wato in aka zo zabe ana iya samun mataimakin shugaban kasa da ban daga jam'iyyar da shugaban kasa ya fito
kwarai kuwa cewa ai na farko ma zabubbukan da aka yi na shugaban kasa bayan wannan shugaba George Washington ya ci to tun daga shugaban kasa na biyu da na uku da na hudu zaka ga cewa dukkaninsu jam'iyyar su daban-daban da mataimakan shugaban kasa su dan haka ma ba sa shiri dan haka ma mataimakan shugaban kasa ba su da wani aikin yi tunda ai ka san da can ma shi mataimakin shugaban kasa ai ko gidan gwamnati ba a bashi ko wani aiki ba a bashi ko wani office ba a bashi saboda haka duk da wannan cigaba da aka samu yanzu mataimakan shugaban kasa suna da komai kusan matsayin su daya da shugaban kasa ana ba su gida ana ba su ma'aikata ana ba su kaza amma dai ba su da wani aiki su faya taya ce sai shugaban kasa bai nan ko bai da lafiya ko ya shiga wata matsala sannan a kira su su zo su shine yasa mafi yawa nan mutane a Amurka duk da yake suna ganin kiman mataimakan shugaban kasar su amma ba sa tsora tasiri a kansu amma da zarar sun zama shugaban kasa lokacin da aka harbe Kennedy Lyndon Johnson ya zama shugaban kasa aka rantsar da shi ma a cikin jirgin sama kashe gari kuma duk kasar sai ta kuma zo tana goyen bayansa tana ganin kimarsa lokacin da aka ce Nixon ya sauka daga mulki saboda tozartawa da aka yi masa General Ford ya zama shugaban kasa duk kasar sai ta zo ta goyi bayan General Ford kuma ta ba shi kima da daraja haka suke yi mataimakan shugaban kasa ba kowa bane su sai sun zama shugaban kasa suke zama wani abu
akwai wanda suke ganin cewa an fara samun canji daga zamanin Clinton lokacin da Al Gore yayi tasiri ko kuma Clinton ya ba shi dama yayi tasiri a gwamnatinsa ha kuma ake gani kaman duk ce ne lokacin mulkin Bush karami kana ganin waɗannan yan takara biyun nan wato gwamna Mike Pence da Tim Kaine za su iya suna iya tasiri a waɗannan gwamnatoci idan aka kafa su ko kuma dai za a koma gidan jiya
ai shi kansa Donald Trump ma dama ya faɗa ya ce yana son mataimakin shugaban kasar da shi Donald Trump zai mikawa akasarin ragamar shugabancin gwamnatin tunda ai shi kamar yadda muke ta faɗa Donald Trump bai taɓa yin kansila ba bai taɓa chairman ba bai taɓa dan majalisar jiha ba bai taɓa dan majalisar tarayya bai taɓa rike kowane irin mukami na siyasa ba bai taɓa tsayawa a zabe ba Allah ya zo ya bashi wannan matsayi saboda haka shi kansa yana faɗa cewa in na ci zabe mataimakin shugaban kasa na zai zama ya fi kowane mataimakin shugaban kasa tasiri a cikin tarihin Amurka
mun yi maganar Donald Trump da gwamna Mike Pence ta yaya Senator Tim Kaine wadda tsohon kansila ne tsohon wakili ne a majalisar dokoki a jihar Virginia tsohon gwamna ne yanzu kuma shi senator ta yaya zai taimaka wa Hillary
yawa to shi Mike shi Tim Kaine inda Allah ya taimaki Hillary da can jihar Virginia mutanen jam'iyyar Democrat ɗan takarar ta ba kasafai suke cin ta ba sai sun sha wahala sun yarfa gumi saboda jihar Virginia jiha ce dake cikin bangaren jam'iyyar Republican amma wannan karan Obama ya ci ta sau biyu sannan kuma a wancan karan Bill Clinton ya taba cin ta sau daya amma dai jiha ce da yau ta zabi jam'iyyar Republican gobe ta zabi jam'iyyar Democrat to amma wannan zabe da aka yi wa Tim Kaine ya zama mataimakin shugaban kasa a binciken ra'ayin da aka yi a wannan satin da muke ciki yanzu Hillary Clinton tana gaban Donald Trump da kusan maki 6 a sakamakon binciken ra'ayin jama'a da aka yi a jihar Virginia
masu aro da aka Allah ka mu karshen shirin demokradiya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da Chubahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin anan ni sahabu Imam Ali Zandakita in sallama da ku mu zama lafiya.